Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare da kin Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba makanan labarai.
Sarfilo an sallame Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan an dasa masa na'urar kula da zuciya. Prime Minister Iraki ya tattauna da shugaban kasar Syria Bashar al-Assad a birnin Damascus a yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaki ya daidaita. Manzon Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya isa kasar China domin farfado da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya na ci gaba da kai hare-hare tare da lalata haramtattun matatun man a yankin Niger Delta.
Kusan dai kullum sai sojojin sun kai farmaki tare da kokkone haramtattun matatun mai a yankin Niger Delta, abinda ke jazawa tattalin arzikin Najeriya koma baya.
Haka kuma za a ji cewa hukumomi a kasar Ghana na shirin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana da aka gina akan madatsar ruwa ta Bui.
A masana'antar Bui a Ghana, muna alfaharin kasancewa ƙasa ta farko a Afirka ta Yamma da ta kirkiro fasahar samar da wutar lantarki da allunan da aka dora akan ruwa.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su raro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An sallami Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan da aka dasa masa na'urar kula da zuciya. Wata sanarwa da asibitin ta fitar ta ce dukkan gwaje-gwajen lafiya da aka yi wa Prime Minister ba sa nuna wata matsala, ciki har da gwajin da aka yi wa zuciyarsa. Asibitin ta ce an sanya masa na'urar ne domin baiwa likitocin Netanyahu damar lura da aikin zuciyarsa akai-akai. An kwantar da Netanyahu dan siyasa mai shekaru 73 a asibitin Sheba da ke Ramat Gana jiha Sabar domin duba lafiyarsa. Daga bisani an saki wani hoton bidiyo na Prime Minister yana cewa ina cikin koshin lafiya. Ya yi kira ga jama'a da su rage zama cikin rana kuma su rika shan ruwa da yawa. An ruwaito cewa jiri ne ya kama Netanyahu bayan kwashe tsawon sa'o'i a cikin rana. A yau Lahadi, Prime Minister Iraki ya tattauna da shugaban kasar Syria Bashar al-Assad a birnin Damascus a yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaki ya daidaita tun somawar rikicin na tsawon shekaru 12. Iraki da Syria suna da dangantaka ta kudda kutta tsawon shekaru, duk kuwa da janye jakadunsu da kasashen Larabawa da dama suka yi daga Damascus, da kuma dakatar da Syria daga zama mamba a kungiyar kasashen Larabawa 22 sakamakon musgunawa masu zanga-zanga a shekara ta 2011. Asad ya tarbiyi Muhammad Shia al-Sudani wanda ke jagorantar wata babbar tawaga a fadar shugaban kasa a Damascus. Sun tattauna batutuwan da suka shafi kyakkyawar dangantaka da aiki tare tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna da sauran al'amura, kamar yadda ofishin shugaban kasar Syria ya bayyana. Shi kuma ofishin al-Sudani a wata sanarwa ya bayyana cewa tattaunawar ta danganci hanyoyin faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin kasuwanci da tattalin arziki da sufuri da yawan buɗe ido, da kuma yadda za a tunkari sauyin yanayi, kazalika da haɗa ƙarfi domin yaƙi da ta'addanci. Ƙungiyoyin gwagwarmaya na Myanmar sun roƙi gwamnatin Amurka sama da rabin dala biliyan ɗaya na agajin jin ƙai da tallafawa marasa galihu domin taimaka musu wajen kawar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar gami da kuɗin jiragen sama marasa matuƙa da motocin sulke da na'urar kakkaɓo makamai ta sama, yayin da take amfani da wani suna na daban ga Myanmar. Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da ƙudurin dokar haɗin kan bama ta hanyar dokar soja ta watan Disamba a matsayin wani ɓangare na kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 wanda ke gudana har ya zuwa Satumba. Dokar ta baiwa gwamnatin Amurka izinin taimakawa ƙungiyoyin mayaƙa masu ɗauke da makamai da ke adawa da mulkin soja da taimako marasa tsari sosai, amma bata bada wasu kuɗaɗe ba. Wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyin a yanzu suna neman majalisar dokokin da ta baiwa Myanmar dala miliyan 525 a cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa, gami da dala miliyan 200 na agaji marasa tsari sosai. Bukatar ta fito ne daga gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Myanmar, wata koyayyar gwamnatin da ake gudanarwa a boyayyen wuri na gudun hijira, wadda ke fafutukar kawar da gwamnatin mulkin soji da kuma wasu dakaru ƴan tawaye ƴan tsiraru guda uku da ke ƙawance da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Nan ba da jama'a ba, martara zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu liƙa Najeriya, inda biyo bayan yadda matasan yankin Najeriya Delta suka rungumi aikin kafa haramtattun matatan mai, wasu na ganin kamata ya gwamnati janyo su jiki tare da ba su horo da lasisin tace man a hukumance. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Troops of Operation Delta say while conducting Operation Octopus Grip discovered and destroyed 30 illegal operating refinery sites.
Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, General Abdullahi Haruna Ibrahim, ke bayyana cewar dakarun rundunar Operation Delta Safe, yayin da suke gudanar da wani farmaki mai take Operation Octopus Grip, sun gano tare da kone wasu haramtattun matatun mai guda 30 da tankon na mai guda 125 da ma'ajiyar mai na karkashin kasa guda 200 da kuma jiragen ruwa guda 11. Kusan dai kullum sai sojojin sun kai farmaki tare da kokkone haramtattun matatun mai a yankin Niger Delta, abinda ke jazawa tattalin arzikin Najeriya koma baya. Yushehu Aliyu masani ne a harkar tattalin arziki.
Wannan wajibi ne a yi haka, saboda kasancewa kasan ta bada dama duk wanda zai zuba jari ya zuba jari, duk wanda zai bude kamfani ya bude kamfani, saboda haka samar da kananan matatun man fetur idan ba zai yi ba, to gwamnatoci na wannan yanki na sha kira gwamnatocin suna da dama da za su samar da kananan matatun man fetur su dauki waɗannan matasa aiki, kuma a ci gaba da samun dukiya matattalin arzikin ƙasar ta fannin haraji da fannin samar da aikin yi da samar da kuɗaɗen shiga. Wannan ya fi zama mafi a'ala ga tattalin arzikin ƙasar a bisa a bar matasa kullum, idan aka bar matasa suna wannan to ba zai ƙare ba, sannan zai ci gaba da zama ma tattalin arzikin alƙaƙai.
Wasu dai na ganin maimakon a kokkone waɗannan matatu a duk kullum, da kamata ya gwamnati ta halatta wannan sana'ar a baiwa waɗannan yara horo sannan a ba su lasisi. Akan haka na tuntuɓi wani ƙwararre kan harkar mai da gas, Comrade Isa Tijjani.
Da farko dai satan mai haramun ne a ƙasa, kuma yana daga cikin abin da yake creating din matsaloli, amma a halin da muka tsinci kanmu a ciki inda matatunmu na mai gaba ɗaya ba sa aiki, kuma waɗanda suke takura hana matatun namu su aiki, waɗannan yaran ƴan Niger Delta sun zama kaman abokan gasa ko gabansu. Su a wajensu in aka ƙona inda suke ɗan tace mai, to yayi eto yanda yaran suka kafa matatun haramun ne tunda ba license ne da su ba. Amma kuma in ka duba zaka ga cewa wato in zai yi wun a ba su license a ba su horo yana da kyau. An yi su da yana sun kada sun buga sun raya yanda za a yi ko a kama su ko abin nan baya yiwuwa. The same jami'an tsaron ne suke dore musu gindi ake wayannan abubuwa. Saboda haka sai ka rasa kan menene wannan abu, tsakanin su ne can su suka san menene.
Comrade Isa Tijjani, ƙwararre a harkar mai da gas, Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala lada da kashi na biyu na labaran duniya.
Manzon Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya isa kasar China a yau Lahadi domin farfado da tattaunawar da aka dakata tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya, kamar yadda kafofin yaɗa labaran kasar ta China suka bayyana. Daga ranar Litinin mai zuwa, China da Amurka za su yi musayar ra'ayi mai zurfi kan batutuwan da suka shafi yanayi, inji gidan talabijin na CCTV yayin da Kerry ya isa Beijing. Ziyarar da Kerry ya kai a kasar China, inda zai gana da takwaransa Xi Jinping, ta biyo ne bayan makonni da aka kwashi ana fama da tsananin zafi, wanda masana kimiyya suka ce sauyin yanayi ne ke ƙara ta'azzara shi. Tattaunawar sauyin yanayi tsakanin kasashen biyu ta tsaya cak a bara, bayan Nancy Pelosi, shugabar majalisar wakilan Amurka a lokacin, ta ziyarci Taiwan mai cin gashin kanta, ziyarar da bata yi wa Beijing dadi ba, wadda ke giraren tsibirin a matsayin yankinta. To amma Kerry, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka, yana da kyakkyawar dangantaka da kasar China, duk da cewa Washington da Beijing na takun saka akan Taiwan da wasu batutuwa masu sargagiya. A ƙarshe, jami'an agajin gaggawa na Koriya ta Kudu sun ciro akalla gawarwakin mutane tara daga wani rami da ruwa ya mamaye a tsakiyar birnin Cheongju, kamar yadda jami'ai suka faɗa a yau Lahadi. Hukumomin ƙasar sun ce akalla motoci 15 da suka hada da wata motar safa ne suka makale a cikin titin ƙarƙashin ƙasa da ruwa ya mamaye. Seo Jung-il, shugaban hukumar kashe gobara ta yammacin Jiangsu, ya ce ma'aikata na ci gaba da binciken ramin. Siyo ya ce muna mai da hankali kan aikin binciken saboda akwai yiwuwar akwai ƙarin mutane a ciki. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin nan ya tilastawa dubban 'yan Koriya ta Kudu barin gidajensu, tare kuma da barin wasu dubban gidaje ba wutar lantarki. Tsananin ruwan saman ya haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu, Yoon Suk-yeol, wanda ke ziyara a nahiyar Turai, ya yi kira ga gwamnati da ta haɗa dukkan kayan aikin da ake da su domin tunkarar wannan iftila'in.
Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A wani bangare na cimma burin ganin kashi 10 cikin 100 na lantarki da kasar ke samarwa daga makamashi mara cutarwa ne nan da 2030. Hukumomin kasar Ghana na shirin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana da aka gina akan madatsar ruwa ta Buwi. Tashar za ta rika samar da lantarki mai karfin megawatt 5, kuma za ta taimakawa kasar wajen cimma manufofin SDG. Hamza Adams ya aika mana da wannan rahoton daga Kumasi.
Wasu injiniyoyi a masana'antar sarrafa wutar lantarki ta Buwi Dam kenan, yayin da suke kokarin kafa allunan samar da wutar lantarki da hasken rana a wani bangare a madatsan ruwa ta Buwi Dam da ke kan kogin Black Volta, fasahar da zai taimaka wajen rage yawan gurbatacciyar iska da ake fitarwa yayin sarrafa wutar lantarki da injuna a kasar. Injiniyoyin sun yi nasarar kafa allunan da za su samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 5 daga hasken rana, kuma ana sa ran kaddamar da shi nan zuwa ba da jimawa ba.
As you can see behind.
Kamar yadda kuke kallo a bayanku, za ku gano cewa muna da wutar lantarki mai karfin megawatt 5 da muke samarwa ta hanyar hasken rana. A shekarar 2021 mun kaddamar da ita wannan fasahar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 1 a masana'antar Buwi a Ghana. Muna alfaharin kasancewa ƙasa ta farko a Afirka ta Yamma da ta kirkiro fasahar samar da wutar lantarki da allunan da aka dora akan ruwa. Allunan da kuke kallo din nan na samar da wutar lantarki, amma muna gujin ne domin shirin kaddamar da sunan zuwa ba da jimawa ba.
All the components are generated as expected.
Madatsan ruwa ta Buwi Dam ita ce masana'antar sarrafa wutar lantarki da ruwa na biyu mafi girma bayan madatsan ruwa ta Akusumbo a kasar Ghana, kuma tana samar da wutar lantarki daga ruwa mai karfin megawatt 400. Matsalan gurbata yanayi yayin sarrafa wutan da injuna ya sanya gwamnati lalubu fasahar samar da wutar lantarki daga hasken rana ta hanyar kafa allunan samar da wuta daga hasken rana akan ruwa. Gwamnatin Ghana ta ɗauki matakin sabunta makamashi a lokacin da ƙasashen duniya suka ƙoƙa bisa yadda amfani da injuna wajen samar da wutar lantarki ke mummunan tasiri akan muhalli. Ghana ta kaddamar da nata tsarin tafiyar da makamashinta, kuma nata ƙoƙari shine ta kawar da fitar da gurbatacciyar iska, kuma ƙasar ta jaddada muhimmancin amfani da tsarin solar PV wajen samar da wutar lantarki. Ba za mu iya mu ci gaba da amfani da injuna wajen samar da wutar lantarki ba, saboda yana da mummunan tasiri akan muhallinmu. A don haka wannan fasahar ta makala alluna na samar da hasken wutar lantarki akan ruwa da gwamnati ta lalubo zai taimaka sosai. To sai dai ba rage yawan fitar da gurbatacciyar iska kadai ne wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka zai yi ba, har da rage yawan barnata filayen noma da aka kafa allunan samar da wutar lantarki daga hasken rana a kansu. Daya daga cikin amfanin da kasar za ta samu wajen samar da wutar lantarki daga allunan da aka kafa akan ruwa shine ya taimaka wajen magance matsalan amfani da filayen noma wajen kafa allunan samar da wuta daga hasken rana akan fili. Gwamnatin Ghana ta jaddada aniyarta na kai kashi 10% na sabunta makamashi cikin tsarinta a kokarinta na bada gudunmuwa wajen rage gurbatacciyar iska, kamar yadda Majalisar Dukkin Duniya ta yi shela. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
Tuwa gaida Hamza Adams, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25, 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka anan Washington DC agogo na cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Rima Abdullahi, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ci gaban da ake samu a fannin basirar artificial intelligence a Turanci, musamman ma ganin sabon basirar da attajirin dan kasuwa Elon Musk ya kirkiro, wato XAI, da wani kwararre a sha'anin kimiyyar komfuta da lissafi, ta yadda za a samu daidaituwa a fannin amfani da ire-iren waɗannan basirar ta yadda dan adam ba zai cuci kansa ba. A ranar Laraba ne Elon Musk ya kaddamar da nasa kamfanin basirar XAI a wani mataki na neman yin gogayya da kamfanin OpenAI mamallakin basirar ChatGPT. Basirar da a baya attajiri Elon ya bayyana a matsayin wani shiri da yake zargi da nuna son kai a siyasance da kuma rashin da'a. Shin menene aikin kaddamar da basirar kamfanin XAI mallakin Elon Musk ke nufi ga sauran kamfanonin kamar ChatGPT na OpenAI? Waɗanne alfanu da illoli ke tattare da samun ƙarin kamfanonin kere-keren basirar ga al'umma? Ga ƙwararre a sha'anin kimiyyar komfuta da lissafi da bayani.
Sunana Hamid Abdulmalik Al-Hassan, background ina computer science and mathematics. Kuma ɗaya daga cikin ɓarayin computer science da mathematics ɗin da nake aiki a kai shine wannan artificial intelligence, wato AI. Game da tambayan da kika kai akan kamfanin da Elon Musk ya yi, wato XAI, Elon Musk da ya ce ya ƙirƙiro kamfanin don ta yi gasa da kamfanonika da suka riga suka gabata kamar irin su ChatGPT, hanyar AI ɗin ake cewa generative AI. Wato generative AI shine tool da yake iya misali generating abubuwa da kanshi, misali zaka iya mai tambaya sannan kuma ya baka amsa akan tambayar. To shi ya ce dai zai kirkiro wannan kamfanin ne don ta yi competing da wayancan, amma competition ne har yanzu ba mu san takamaiman ta wace nahiya competition za ta kasance ba. Sannan kuma game da maganan tattalin arziki na Africa ko kuma na duniya gaba daya, wato akwai ijabiya kuma akwai salbiya, wato akwai positive aspects kuma akwai negative aspect. Positive aspects din shine wato bayanai da kuma ma'lumat za su kasance abundant. Mutum in yana neman wani information ko kuma yana neman wani data zai iya samun wa'innan data da sauki sannan kuma da wurwuri ɗaya kenan. Sannan kuma na biyu zai taimaka wurin sa ayyuka na yau da kullun da ake yi a nahiyoyi na daban-daban ya kasance cewa ayyukan nan sun zo mana da sauki. Misali yanzu idan mutum yana so ya san yaya ita iktisadi ta ƙasa ko kuma ta Afrika ko kuma ta Najeriya take daga misali a ce 2009 zuwa yanzu, ba sai ya je ya shiga Google ya yi ta wahala ko wani abin nan ba, kawai kana tambayan AI zai iya fito ma da shi kuma ya tsara ma shi yanda ma baka ma tsammani. Misali a ga wannan zai iya taya mutum ya san yadda za a yi projecting kanshi zuwa nan gaba ya ga me ya kamata ya yi a nahiyar iktisadi, misali wato shine economics. Kenan kuma shine wato shi kwakwalwa na dan adam yana buƙatar kullum ya kasance cewa yana aiki ba ma kwakwalwa kadai ba, barayin jikin dan adam yana bukatan kullum ya kasance akwai nau'i na atisai ko kuma exercise kamar yadda malaman lafiya suke faɗa. A nahiya ta biological evolution misali, malaman evolution sun yi magana akan cewa idan ya kasance cewa barayi na jikin mutum ya daina amfani da shi zuwa wani lokaci, za a iya samun nakasa ko kuma a sami mutuwan wannan barayin. Misali a ce in mutum ya daina amfani da hannun shi, hannayen za su iya kasancewa babu shi. To kamar haka shi ma kwakwalwa yana bukatan atisaye, yana bukatan yau da kullum kadan shiga, kadan yi karatu, kadan yi tunani da kanka, kai wani abubuwa. Wato hakikanin gaskiya wannan AI tools din da ake fitowa da shi, mutane da dama za a samu kasa wurin amfani da kwakwalwa. Gaskiya wannan magana ce wanda shi kanshi ma Elon Musk ina jin yayi magana makamancin haka, sannan kuma yayi wasu maganganu ma kusan da yake nuna cewa shi baya ma tare da wato wannan AI din. Amma kuma sai kuma gashi nan yanzu ya shiga kasuwa, yana so yayi gasa da wayannan kamfanoni. Kafin ga kaman lokacin da aka samu Google, an samu nakasa ta wurin fagen ilimi sosai, saboda maimakon dalibai a ce suna zuwa su yi field research a yawan abubuwa da sauransu, sai kawai mutum kawai sai shiga Google, sai kawai ya rubuta tambaya, Google ta bashi, shi kuma ko ma duba ma ba zai tsaya ba, kawai zai copy din shi ya paste in a paper kuma ya bayar.
Wani abu da ke kara sanya fargaba a zakatun kwararru a fannin ilimi shine daidaituwa wajen amfani da basirar AI ba kakkautawa da matasa ke yi, kuma wasu su ke dogaro kacokan ga bayanan da suke samu a ciki ba tare da yin kari, rage ko nazari akai ba. Inda Malam Hamid yayi karin bayani akai,
kamar yadda malamai musamman malaman addini suke magana, suke cewa ilimi kamar magani ne, shi kuma magani akwai yadda ake ainihin wato bada shi ko baka ba, in aka bada shi yayi yawa misali zai iya kawo illa, kuma yayi kadan shi ma zai iya kawo illa. Mafi kyawun shine kasance a tsaka-tsaki haka. To shi ma wannan ilimi na AI ko kuma wannan wa'annan wato a tools in AI ne suka fito din nan, su ma kamar magunguna ne, idan mutum yayi amfani da su fiye da yanda ya kamata za a iya samun matsala. Sannan kuma mutum kuma a wannan lokacin da ake ciki ba zai iya cewa zai guje su gaba ɗaya ba. Hakikanin gaskiya yadda ake samun malaman lafiyan jiki da suke irin su public health da suke faɗakar da mutane yadda za a sarrafa magani da yanda za a sha magani da sauransu, gaskiya ni a ra'ayina ina ganin ya kamata a samu waɗanda su ma za su dinga yin faɗakarwa ga mutane, ga al'umma gaba ɗaya, ta kafofin yaɗa labarai da kuma yanan gizo, don mutane su san illoli da za ta iya biyowa baya idan mutum ya sallama gaba ɗaya ga AI. Sannan kuma rashin bibiyar shi ma zai iya jawo illoli a wannan zamani da muke ciki, saboda ba za ka iya guje mishi gaba ɗaya ba. Wato hakikanin gaskiya ya kamata mutane su yi kokari wurin tabbatar da cewa ba su miƙa wuya gaba ɗaya ga waɗannan tools ɗin AI ba, ya kasance cewa waɗansu bahasi da mutum zai yi, misali waɗansu lokutan ya yi kokari shi da kanshi ya zauna ya bi diddigin abubuwa, misali in akwai bahasi na makaranta ko na doctorate ko na masters haka, yadda ake yi daɗin nan a shiga cikin library, a shiga wannan takardar a fito, a shiga wancan littafin a fito da sauransu. To wannan yana matukar taimakawa ɗan adam sosai wurin kwakwalwa da tunanin shi da sauransu.
Ga kuma ƙarin bayani a game da batun yadda wasu matasa ke danganta basirar AI da kwakwalwar ɗan adam.
Gaskiya kam matasa kusan ma kaman in ce sun sallama, saboda ni yawanci abin yana bani mamaki yadda mutane suke kururuta shi AI ɗin, saboda hakikanin gaskiya har yanzu AI bai kai yadda mutane suke tsammani ba. Waɗansu mutane har suna gani kaman ya kai matsayi na yadda zai iya gasa da kwakwalwar mutum. Wato har yanzu ba a kai wannan matsayin ba. Har yanzu in aka ce cikin kashi 100 na abin da ake ganin ya kamata AI ya yi har ya kawo matashin da za a iya cewa yana gasa da ɗan adam, har yanzu ina jin ko kashi 1 daga ciki bai gama ma a cikawa ba. Sannan kuma za a samu lokaci da dama kafin gaskiya a kai wannan matsayi, saboda kwakwalwar ɗan adam ba karamin abu ba ne. Sannan kuma duk wani abin da AI yake yi yanzu, misali ChatGPT, ka je ka rubuta wani abu ka yi tambaya ya baka amsa, ai yana amfani da rubuce-rubucen da aka yi a internet, tun da aka sadar da internet zuwa lokacin da aka kirkire shi, ba wai shi da kanshi ba ne yake kirkiro waɗansu maganganu da sauransu, a'a rubuce-rubucen da ɗan adam da ni da ke da kowa da kowa tun da aka kirkiro internet zuwa yanzu da shi yake amfani, baya tunanin nashi na kanshi, saboda haka bai kai ma wannan matsayin da mutane suke ko rubuta ba. Saboda haka ya kamata matasa su mai da hankali su fahimci cewa ba wai sallamawa AI ake so a yi gaba ɗaya ba, ana so a samu daidaituwa ne. Sannan kuma su dinga kokari suna tuntuɓar magabata, suna tambayan su akan harkoki na ilimi, misali yanda ya kamata a nemi ilimi da hanyoyin da ya kamata a ba a nemi ilimi da sauransu.
Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa basirar AI ya samu karɓuwa sosai a fannin kasuwanci, aikin office, sarrafa matakai, inganta sabis na abokan cinikayya, inganta tsarin fitar da saƙonni a kafofin sada zumunta, da kuma tantance bayanai da sauransu, inda masana suka buƙaci a daidaita yanayin amfani da basirar don kare cigaban tunanin ɗan adam. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alheri. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To a gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayin da kuma sauraki aiko mana ta email la karanto. To saƙonmu na farko a yau cewa tabbas sauke nauyin da gwamnatin Najeriya ta yi wanda ya rataya a wuyanta sakamakon bayan da gudunmuwar kuɗin ƙungiyar tarayyar Afirka AU na shekarar 2023 baki ɗaya ya yi daidai. Saƙo daga Alhaji Umar Foeba Gashuwa. Sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce, muryar Amurka don Allah don Annabi ku ba mu dama mu nuna ɓacin ranmu akan wasu 'yan majalisa da ke buƙatar a saya musu motocin alfarma. Ga shi kuma talaka na cikin halin tsadar rayuwa, muna kira gwamnatin Najeriya ma duk wasu masu faɗa a ji da su baiwa gwamnatin Najeriya shawara akan kawo ƙarshen wannan matsalar. Saƙo daga Yakubu Mai Manja. Sai kuma saƙonmu na gaba shi ma da ya fara da sallama ya ce, fata na gari Lamiri, Allah ya sa ziyarar gaisuwa da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashin Shatima ya kai jihar Kano ya amfana al'ummar jihar ma sauran jihohi baki ɗaya, ganin yadda ake cikin halin wato rai ko kai mutu ko kai. Saƙo daga Aminu Kano Maida. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rajau da ke cewa wutar lantarki a Rajau bayan shafa wata biyu babu kwatsam sai ga ta a ranar Talata da ta gabata. Sai dai kuma tun daga wannan ranar da zarar an kawo ta ba ta wuce minti 20 ko 15 sai a ɗauki. Shi kenan kuma ba za ta sake dawowa ba sai bayan kwana biyu. Wai daga ina matsalar take ne? Shugabanninmu ƙalubalenku. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isuhu Maƙeri Maɗatai da Ilyas Yakubu Ɗagawa da Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka fara da sallama suka ce, a wannan lokaci na damuna da annobar zazzaɓin masasar cizon sauro ke addabar al'ummar birane da karkaru na ƙasashenmu na Afirka musamman Najeriya Nijar, muna kira ga 'yan uwanmu talakawa da cewa ya kamata ku duƙufa da ɗaukar matakan ɗaura sangi da shigarsa don samun sauƙin wannan annobar. Da fatan Allah ya ƙara mana lafiya, amin summa amin. To abin da ya sabu a kenan ga saƙon da aka aiko mana. Yanzu kuma lokacin da za mu je ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
A takaice, an sallame Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan da aka dasa masa na'urar kula da zuciyarsa. Wata sanarwa da asibiti ta fitar ta ce dukkan gwaje-gwajen lafiya da aka yi wa Prime Minister ba su nuna wata matsala, ciki har da gwajin da aka yi wa zuciyarsa. A yau Lahadi, Prime Minister Iraq ya tattauna da shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad a birnin Damascus a yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun tsomawar rikicin na tsawon shekaru 12. Iraq da Siriya suna dangantaka ta ƙud da ƙud ta tsawon shekaru, duk kuwa da janye jakadunsu da ƙasashen Larabawa da dama suka yi daga Damascus. Ƙungiyar gwagwarmaya na Myanmar sun roƙi gwamnatin Amurka wato sama da rabin dala biliyan ɗaya na agajin jin ƙai da tallafawa marasa galihu domin taimaka musu wajen kawar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar gami da kuɗin jiragen sama na maras matuƙa da sauran makamai. Manzon Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya isa ƙasar China a yau Lahadi domin farfaɗo da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan ƙasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke ɗumama duniya, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar ta China suka bayyana.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare, za mu sake da muku da shirin mana musamman shirin kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na
da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai Salamu Abu wanda ya hada shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Robert Bass daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum.